Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60. Halitar kuma ana kama mu a tashar mutafi a Afrika dake Yamai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gisu kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adali Toro ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar da talakawan kasar Niger suke tunawa da tsohon shugaban kasar su marigayi Sani Nkunci.
Avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jihar Gombe Najeriya, inda jam'iyyun siyasa na PDP da APC ke ci gaba da sauya sheka.
Mun shirya, muna da shiri, kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan ba lokacin da zan gaya maka bane, saboda kada ma a ce ina campaign.
Wai ba ku tsoron fada da maza ganin gancan su sun daɗe kuma yanzu ku fita?
Ai ba fada hannu bane wannan. Ka san ana fada yanzu da kwakwalwa ne da kuma dabara.
Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha kanun labaran duniya.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Adadin mutanen da suka mutu a harin bom din nan da aka kai da wata mota jiya Juma'a a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, ya haura zuwa 52 bisa ga bayanin da ke zuwa daga wasu asibitoci biyar. Jami'an tsaron Somalia waɗanda suka kai ɗauki sun ce baya ga nan ma wasu 'yan bindiga sun shiga wata otel, inda suka hau can rufin otel ɗin suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi kan mutanen da ke can ƙasa. Suka ce daga bisani jami'an tsaro sun karkashe maharan, suka kuma ceto mutanen da ke cikin ɗakunan otel ɗin. Tuni dai kungiyar Al-Shabaab wadda ta shafi shekaru sama da 10 tana yakin sarka noki a kasar ta dauki alhakin kai harin. Shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau dinnan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai. Washegarin isar shugaban Amurka Donald Trump birnin Paris, inda isarsa ke da wuya ya caccaki shugaban Faransa mai masaukin baki da suka fara tattaunawa a fadar Elisa. Shugaban Amurka ya sake jaddada buƙatar a sake raba nawayar kare nahiyar ta Turai. Muna son ganin Turai ta yi ƙarfin gaske, a cewar Trump. Sai kuma shi shugaba Emmanuel Macron ya maida magana da cewa, na yi imanin cewa muna buƙatar Turai ta ƙara ƙarfi kuma matakan tsaronta su daɗa inganta. To amma shugabannin biyu sun kiyaye sukar juna, musamman a bainar 'yan jarida. Sai dai tun da farko jirgin shugaban Amurka na Air Force One, wato Air Force One, na sauke shugaba Donald Trump jiya Juma'a filin jirgin saman Olin na kasar Faransa. Sai shugaba Trump ya yi sallama da caccaka, inda ya bayyana kiran da shugaba Macron ya yi cewa a kafa rundunar sojin Turai da abun da ya kira rainin hankali. A halin da ake ciki kuma, duk da yake shugaban Amurka Donald Trump yana can kasar Faransa, wannan bai hana shi amfani da kafar sada zumunta ta Twitter ba wajen sukar jami'an gwamnatin jihar California, waɗanda ya zarga da sakaci kan batun shawo kan wutar dajin nan da ke laƙume yankin gabar yamma. Ya ce wutar ta auku ne sakamakon rashin tafi da harkokin daji yadda ya kamata, sannan ya barazanar hana su duk wani tallafi daga gwamnatin tarayya. Shugaba Trump bai ambaci matsalar rashin ruwan sama da bushewar ƙasa da yankin California ke fama da shi ba. Hukumomin tsaro a arewacin California hajji Juma'a sun ce mutane 9 sun mutu sandiyar wutar dajin, wadda ɗaya ce kawai ma daga cikin 3 da suka kona gidaje wajen 6,400, sannan suka tilasta gaggauta kwasar jama'a daga muhallansu. To karfa a Sha'abu ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta kawo ƙarshen aikin zubin mai a sararin sama majiragen yakin gamayyar da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen. Ƙasar Saudiya dai ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci Amurka ta daina saboda yanzu sojojin gamayyar su ma sun iya zubin mai ɗin a sararin sama. Jami'an Amurka sun ce kusan kashi 20 cikin 100 na jiragen yakin gamayyar da Saudiya ke jagoranta Amurka ce ke taimaka musu da bayar da man a sararin sama. Gamayyar da Saudiya ke jagoranta mai goyon bayan gwamnatin Yemen ta fara aikin wato ta fara kai hare-hare kan ƴan tawayen hudi masu samun goyon bayan Iran tun a watan Maris na shekara ta 2015. Tun sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa an kashe mutane sama da 10,000 kuma aka sari a hare-haren jirgin sama.
Labarin da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto da muka hada muku daga nan birnin Washington DC domin tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar Niger, Lieutenant General Sani Kunce, shekaru 31 da suka gabata kenan, wanda ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma taimakawa talakawa. Ga hira da mun kai da Professor Tarihin Jami'ar kasar Niger, Jibo Hamani. Ga rahotanni Abdulaziz Adli Toro na hada muku domin wannan ranar.
D'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie.
Yau ne ranar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2018, wato shekaru 31 da rasuwar marigayi tsohon shugaban kasar Niger, Sani Kunce, wanda ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma kawo talaka tallafi. Ga hira da muka yi da Professor Tarihin Jami'ar Niger, Jibo Hamani, wanda ya rubuta littattafai da dama akan tarihin kasar Niger.
Marigayi Sani Kunce, Allah ya ji kanshi, abinda zani yake abinda Nigerian da yawa suke faɗi ne, wato mutum ne wanda har yanzu sunan shi yana haskakawa cikin ƙasar nan, dan mi dai yayi a wasu abubuwa wanda al'umma ta yi yabon su kuma tana son a jaddada. Ina tsammanin dai abun da za a yi game da Sani Kunce shine na farko shine wannan harakar ta cin hanci da rashawa wanda ake ganin kamar yanzu yana son mamaye duniya. Kunce ya mutu bai da wani arziki, wasu suka ce gida guda ne ya bari. Ala kulli halin, Kunce ya yaƙi cin hanci da rashawa da almubazzaranci da kudin jama'a. Na tsammanin shi ne mutane suka gane, kuma shi da kanshi da shi da mukarraban shi farkon abunan kama mulki an gansu ko ina cikin karkara, cikin ruwa, suna kokari su taimaki jama'a. Na tsammanin shi ne wanda mutane suke tunani da shi. Bancin wannan ana akwai kamar kishin ƙasa, yana da kishin ƙasa matuƙa. Shi ma mutane suna a takaice da an iya ce Kunce shi ne ake gani kamar wanda shugaban da sunan shi da aikin shi ya fi tasiri cikin tarihin ƙasar nan cikin shekaru yanga da suka tun samun mulkin kai. Yana cikin manyan shugabannin ƙasa waɗanda tarihi ba shakka zai tuna da shi, sai an daɗe ana tuna da shi har matsa.
To Madalla, da ƙasar Niger bar mu je jihar Gombe Nigeria, inda a daidai lokacin da wa'adin da hukumar zaben INEC ta saka na soma campaign ke kusantowa. Yanzu haka dai wasu 'yan takara daga manyan jam'iyyun irin su APC da PDP na cigaba da sauya sheƙa zuwa wasu sabbin jam'iyyun da aka fitar. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
bisa ga dukkan alamu kananan jam'iyyu a Najeriya sun soma samun tagomashi a wannan karon ganin yadda fusatattun ƴaƴan manyan jam'iyyu a Najeriya irin su APC da PDP ke marigarigen kuma wasu sabbin jam'iyyu da nuna hakan su ta cimma ruwa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da yawan jam'iyyu a ƙasar ke ta san mace 91 na baba nan shine yadda wasu manyan ƴan siyasa a jihar Adamawa da Taraba suka ma sayo sheka zuwa irin waɗannan sabbin jam'iyyu domin tsayawa takara Dr. Daniel Shaga Ismail wani tsohon ɗan siyasa ne a Adamawa da kuma ya sha tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar ya ko bayyana dalilansa na kuma ɗaya daga cikin irin waɗannan sabbin jam'iyyu wato sabon jam'iyyar All Blending Party ABP
amma kamar yadda nace da farko waɗannan party da ake ganin su kamar su ne manyan party su ma da suka faru
kun fito ne a ƙananan jam'iyyu a Najeriya ganin kan cewa sau tari ƙananan jam'iyyu ba sa taka muhimmiyar rawa a zaɓe a zaɓuka kamar kuku shirya wannan tafiya
mun shirya muna da shiri kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan ba lokacin da zan gaya maka mana saboda kada ma a ce ina campaign
wai ba ku tsoron fada da maza ganin kan cewa su sun dade kuma yanzu ku fito
ai ba fada hannu bane wani ai ka san ana fada yanzu da gwagwalwa ne da kuma dabara mu Allah ya ba mu dabara ya ba Allah ya ba mu basira kuma muna da shirin hada kan mutane ne ba shirin da bakan mutane muke ba
shi ma wani dan takara Inuwa Social Democratic Party SDP Chief Emmanuel Bello yace sun kintsa tsab da mai fuskantar manyan jam'iyyu
alamun ma an kaga yan takaran mu wayannan takara wanda suke neman House of Assembly House of Reps House of Senate da kuma governor zaka gani cewa eh lalle mu ne ke gaba
wato kun shirya da mara dai
mun shirya da mara insha Allah
to ina ne mutun na shugaban kasa duk da yanzu kwana ɗan takara wasu na ganin kaman kan cewa tikila a yayi angulu da kan zabo
to angulu da kan zabo wannan babban magana ce amma muna kan dubawa aka ce iya rufin da kai
to wai komai shugabanni irin waɗannan ƙananan jam'iyyu ke yi a yanzu Malam Bello Hamman Jawada Tolojabo wani mai sana'ar ɗinkin kwado da linzami shine ma shugaban jam'iyyar Democratic Alternative DA a jihar Adamawa ya kuma bane irin damarar da suka yi
to ga dukkan alamu wannan lokacin namu ne ba nasu bane
kamar me
saboda yadda suke ta saka su sun zuka ta a cikin al'amuran su tasirin rashin tasirin su da ne ake ganin cewa ba su yi ba saboda a lokacin mutane suna duba al'amarin kuɗi ne amma a yau jama'a mutun suke nema waye zai zo waye zai cire musu abunan sannan me yake gaya musu shin abun da yake fara daga zuciyarsa yake fada ko kawai maganan ba fatan baki ne wanda aka saba wanda aka lalata wannan sunan siyasar da shi na tafiyar da abubuwan su abun da ya fara da congress din su suka yi zuwa yau nan dai haye dai mun ga manyan da suke aka ganda aka ci musu manyan da su suna fara yau
kana fa su manyan sun kasa kenan ko me
akwai alama shi sa muka zuwa kanan
amma dai jadawalin da hukumar zabe a ainihin Najeriya ta fitar ta ce in takara za su soma campaign ne a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba ko da yake tuni aka soma a fakaice Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Ibrahim Abdulaziz kenan daga jihar Gombe yanzu kuma sai mu ƙara koma a jamhuriyar Niger a jihar da magaran inda wata tawaga ta kungiyar Imowa tare da hukumar kididdiga ta ƙasa sun yi zama na waye kai ga wakiliyar mu Tamar Abari da cikakken rahoton
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar tare da kungiyar Imowa sun kaddamar da wani tsari na kididdiga inda za a waye kai kan kyautata rayuwar al'umma a fannoni na ilimi, kiwon lafiya da walwalar jama'a. Ekade Galiyo ma'aikaci ne wanda ya fito daga babbar hukumar kididdiga ta ƙasa wato INEC ya ƙara mana bayani kamar haka. Yayi mana ƙarin bayani kamar haka
wani bincike ko ace kididdiga ce wanda aka fara yau da wata guda ta shahi kamar rayuwa ta jama'a rayuwar iyali da rayuwa dai ta zamantakewa ta jama'a cikin ƙasa mun zo ne don mu nemi magabata na jahohi da magabata sarakunan gargajiya da dai dukkan sauran ma'aikata waɗanda suke aiki a cikin jahohi domin su sa hannu su kawo nasu taimako wannan kididdiga da ake yi da ke cikin ƙasa suna ɗauka kama labari waɗanda ake so a yi amfani da su samu tallafi gare su su kuma gargaɗi jama'a domin jama'a ta kawo nata ƙoƙari waɗanda ake tambaya su ba da dukkan labaru da yadda ake so saboda aiki ne na cigaban ƙasa
watanni huɗu ne aka ɗauka don yin wannan aiki za kuma a ƙididdige yadda wannan iyalai suke gudanar da rayuwarsu
wata uku ne za a yi yanzu kamar daga October zuwa December, kuma bayan wannan za a dawo tsakanin March da May, shi ma wata uku za a yi ana shiga gidaje ana tambaya ana doka duka dai labaru waɗanda ya kamata a yi amfani da su.
Abincin da mutane suke amfani da su, wannan ma tambayan mutane su yi hakuri, kama in aka fudu hatsi za a dakawa, muna tambaya dan Allah a bar muna hatsin nan mu auna shi mu ga ko kilo nawa ne za a dakawa a gidan, kuma muna tambaya kamar ya sai wani kayan miya nawa aka siyo shi, nono na dama hura muna tambaya nawa aka siyo shi, kuma daga cikin gida aka hiddo shi shi ma muna rubuta, kamar wanga dama mutane sun yi tanadin shi kamar su suka noma ko kuma ciki a bisashen su ne suka sabe shi, duka wannan ana dibi don saboda abun yana shiga cikin awon arzikin kasa ko ga wani rike fitowa ba, ga jama'a kasa ne yake fitowa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai shirin na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirin jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta amince da mafi karancin albashi naira 30,000 da aka yi dakatar da yajin aiki. Komrad Nasir Kabir shine kakakin kungiyar kwadago ta ULC.
Ba za mu zunduma cin yajin aiki ba tun daga abin da muka gabatar, kuma alhamdulillahi mun yi nasara. Wannan ba nasarar mu bane, nasara ne na ƴan Najeriya.
Masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya ce musamman dan karin na kamfanoni kayan masarufi ka iya tashi.
Kamfanoni su ma zai nuna daga sanda suka fara karin albashin nasu da kuma inda za su nemo kudaden, wanda shine zai canza farashin abubuwa da suke saida a cikin kasuwa jama'a ke siya.
Hukumar tsaron farin kaya DSS ta tsiye shugaban APC Oshimole don binciken sakin hanya a aikin sa. Dr. Fati APC Bauchi ya koma PRP.
Wannan yanayi ake a cikin jihar Bauchi ba shine daidai al'ummar jihar Bauchi ba, to a bar su su canja abin su, domin mutane su suke gwamnati, ba gwamnati ne take mutane ba.
Allah ya yi wa sarkin Nasarawa Alhaji Hassan Ahmed rasuwa, yana mai shekaru 79. Nasira da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahir Usman Bauchi da kuma Rabaran Danjuma Adamu. Ga Sheikh Dahir Bauchi.
Alhamdulillahi mashaban rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعوره، الخاتم لما سبق، ناخذ الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. آمين. السلام عليكم. Yan wana jama'an Najeriya, musulmi da Kirista, yan kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi, amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali da za a samu tattalin arziki da kyau, zaman yawantakewa da kyau, muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya, kowa ya riƙe nasa. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi, ba Kirista ba wani addini, sai musulmi, amma Allah bai iya gaba. Allah yana da iko cikin Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya, amma Allah bai haka ba, sai Allah ya gauraya mu da yake shi ne Ubangijinmu, shi ne mai iko da mu, ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna kare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya. Majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka dora mu, muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata, ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba, a yi dai a cikin mutunci, a cikin dattawa sunansu dattawa, to a yi dattawa ɗin, wato a yi mutunci. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci, masu kutanta gaskiya, masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗin. Larabawa suna cewa idan arsalta kiran sa da tufi, idan ka kira mutum za ka aice shi ka gani shi hankali, to ba sai ka ce masa ga yadda zai yi ba, shi ya san yadda zai yi. shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne, saboda haka da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta yake shi kiyaye shi a yi adalci shi kowanne, ba sai an duba ɓangaren shi ko an duba wani abu daban ba, a duba cancanta dai. Ina fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba yi su ya ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin da kwatanta gaskiya. Kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu, irin su tsakanin Fulani da manoma ɗin nan. Manoma sukan yi noma a kan murtali, idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa, ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa. Muna fatan irin wannan dai a daina, kowa ya yi ƙa'ida da zai kan haƙƙinsa kar ya taɓa haƙƙin wani. Kai in ka zo ka yi noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne, murtalin an bar shi don dabbobi su wuce ne ba don a yi noma a wurin ba. Sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba a yi gona don a yi kiwo a ciki ba, amfanin gona sai an ɗauke. Masu gona sun san da sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne. Saboda muna godiya da yake da ke zama sun samu sojin lamarin da su gaba ɗaya a yi ci gaba da yin haƙuri. Haƙuri shi ne babban abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sabu rajulan da kana rajulan karima, da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum yawan kyauta. Wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani ya sa haƙuri ka wajen ɓacewa. Saboda haka ke jawo hankalin ɗan uwan Fulani sai haƙuri ka fita cutan masu gonaki, ko kuma muna jawo hankalin ɗan uwan manoma ka kirga cutan Fulani sai ya musu shuka a kan burtalinsu don a samu zaman lafiya, ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Albarka Annabi sallallahu alaihi wa sallam.
Shi ma Rabaran Ɗanjuma Adamu ya ce
ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka kiran da zan yi ga mu al'umma ta Najeriya shine, shugaba, abinda ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a, yadda Ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasar mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a, yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari yadda za mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Fatanmu shi ne a gare shi da sauran makarabansa matafaka mu ga gaskiya a ciki. Ba ci haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai. Wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa. To mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirista ibadarmu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je idawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta, Allah yana buƙatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba, akwai hukuma. Tun da yake doka tana nan akan kowa, bari mu dauki mataki irin na hukunci, mu kaiwa hukuma. Littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce, dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci, to bari mu dauki mataki na kaiwa hukuma damuwarmu. Allah ya ajiye mu a Najeriya, a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka, kuma yana son zaman lafiyarmu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum, maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai, kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu, Kirista da Musulmi da sauran kabilai, Fulani da sauranmu, mu sani cewa mu halitta Allah ne, kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita. Ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma. Idan magana ta zo gare ta irin wannan, su tsaya su yi gaskiya, su yi adalci, su tsaya su duduwa ne me aka zalunta, kuma menene hukuncin mai zalunci, sai su dau mataki akan irin haka. Wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba, to gara shi ya dau hukunci da hannunsa. To shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi, hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah. To bari mu yi balance, ku da kuke hukuma, wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci. Mu da muke karkashin hukuma, mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita. Idan mun yi haka za mu zauna lafiya. Fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya, mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu. Mu sani Allah ne ya bashi, ba karfin kansa ba, ba ikon kansa ba. Aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan, sai mutuna sau nawa ne ma, kuma Allah da ya ga ba lokacin ba ne, bai bashi ba. To bari mu taimaki shugabanninmu na kasar mu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya. A kowanne yanayi mu roki Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima, ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashinsu. Na fata Ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci. Ni mai magana saboda ɗan Juma'a Adamu ya kuwa bishara a wasan Lambuwan Kano. Na gode.
To nan muka kammala shirin jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalama sarai, yanzu kuma sai ku yi mana aikin gafara, ba za mu iya gabatar muku da shirin jawabai daga wasanni a takaice ba. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato labaran duniya a takaice daga Ibrahim Ka Almasi Garba.
To a takaice, adadin mutanen da suka mutu a harin bom din nan da aka kai da mota jiya jama'a a Mogadishu babban birnin kasar Somalia ya haura zuwa 52 bisa ga bayanan da ke fitowa daga wasu asibitoci biyar. Shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau din nan Asabar kan inda suke da sabani game da tsaron nahiyar Turai. Washegarin isar shugaba Donald Trump birnin Paris, yanda isarsa ke da wuya ya ciciki shugaban Faransa din mai masaukin baki. Kasar Rasha ta dau nauyin wata tattaunawar da aka yi jiya Juma'a tsakanin wakilan gwamnatin Afghanistan da kuma na Taliban a yunkurin Rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi shekaru 17 ana yi a gasar.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safiyan Allah ya kai mu da ƙarfe shirin na asuba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Sulman Abu da ya hada shirin da ba da umarni, sai injinin namu David Ininok Abdulaziz Adili Turo ke cewa ku kwana lafiya daga birnin Washington DC.